Yunkurin baya-bayan nan shine wanda malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gumi yake yi na ziyartar ruggagen Fulani da kuma matattarar ƴan bindiga domin tattaunawa da su da zumar a samu maslaha ga matsalolin rashin tsaro. Mutanen wasu daga cikin wuraren da ake ganin cewa akwai ƴan bindigar sukan tabbatar da cewa akwai su, kamar yadda mai sa ido ga ƙaramar hukumar mulkin Wurno a jihar Sokoto Ma'azu Shehu Ƙargaba ya tabbatar a lokacin ziyarar neman sasanci da ƴan ta'adda a yankin.
Da suya da gashi jin labarin wuta suke yi, da huwa ita ta ga wuta tsirara. Ni din nan ina sakatare na Isa local government, nayi sati guda da posting ɗina a Isa, aka yi kidnapping ɗina sai da ne kwana 34 hannun ɓarayi. Wannan abubuwa ne wanda suka zama musiba nan cikin local government ɗin. Ga ka be ko hisati uku ba da muka je muka yi jana'izar mutum tara wanda ƴan bindiga suka zo suka halbe. Wasu ma baki ne sun zo ga aiki su nemi dan abin da za su kai ma iyalansu. Wannan abin ya rutsa da su.
Kwana ɗaya kacal bayan ziyarar da malamin na addinin musulunci ya kai a yankin gabashin Sokoto, sai masu garkuwa da mutane suka tare hanyar Marnona zuwa Isa, inda suka tare wasu matafiya daga Sokoto zuwa Shinkafi ta jihar Zamfara ta wannan hanyar suka sace mutane uku. Babangida Muhammad Shinkafi ƙane ne ga ɗaya daga cikin mutanen da aka sace.
Bayan an kama shi sun ka bugo waya sun ka ci wane na hannunsu, don haka a kawo miliyan 30 su bayar shi. An ka ci mutu gaskiya bawan Allah na almajiri ne, sai an nemi sadaka makaranta da masallatai sai sun aka kashe wayar. Kuma shi kanka ne gwamna ya ka kokari ne ya yi magana na a sako bawan Allah nan, don ba shi ɗaya ba ne su uku ne. Ina muke neman taimako da Allah a taimaka bawan Allah na asko shi.
Wannan lamarin abu ne mai nuna shakku akan ko ƴan bindigar shi da suke a sasanta da su da awar da Dr. Ahmad Gumi ke yi, duk da yake akwai masu ƙalubalantar wannan yunkurin. Mai sharhi akan lamuran tsaro Captain Yahaya J. Umar mai ritaya ya ce sulhu sahihiyar hanya ce ta samar da zaman lafiya, amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wurin yin sulhun.
Dai babban shi na ɗaya a san su waye ake, da gaske suke yi, a rubuta document account, duk a rubuta alkawarurruka, duk wanda suke ce su ne za su jagoranci wannan abun, su zama cewa mutane ne da an yarda da su a ƙasa, kuma za su rubuta alkawari kuma a yi monitoring na. Idan aka yi haka ɗin masu za su iya revealing wa'ansu gang da suke cikin jeji ɗin a mutane, kaga zai samu zaman lafiya.
Har wa yau yana mai ra'ayin cewa ya kamata a magance matsalolin da tun farko su ne suka ingiza masu aika aikar afkawa ga ayyukan na ta'addanci.
Shi ne sai a dubi me ya kai su wannan abun ma, tunda ba su kaɗai bane a ƙasan, da abin da ya dame su suka shiga wannan abun sai an yi maganin shi a baya. Menene wannan abun da muke yi? Duk mu da mu ne fa, ba ƴan wani ƙasa bane. Dan uwanka ne, in ka dubi yaran da suke wannan abun duka samarin mu ne, Hausa, Fulani, whatever, koya. Ya kamata a yi nomadic education an bar shi a baya.
Yanzu da yake shugaban Najeriya ya canza manyan hafsoshin soji, haɗi da matakan da hukumomi ke ɗauka a sassa daban-daban, wataƙila idan aka sauya salon tunkarar matsalolin rashin tsaro a Najeriya a samu sauƙi ga matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.